Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uuthi rahmatan lil 'alamin sayyidina habibina wa shafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bayan mata ina yi wa ƴan uwana mata da muka haɗu a wannan bakin taro mai albarka sallama ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ina godiya ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai da ya dubi haduwar mu a wannan yammaci mai albarka na Alhamis 23 ga watan Rabiul-Awwal hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam 1244 wanda shine daidai da 17 ga watan Nuwamba shekara ta 2022 miladiya a wannan gari na Maradi jamhuriyar Nijar. Mun haɗu a wannan ɗakin taro ba don komai ba, sai don taya iyayenmu murna ta arziki da Allah maɗaukakin sarki ya azurta wannan yarinya Khairiyya na aure. Muna fata Allah maɗaukakin sarki yadda muka haɗu a wannan wuri muka haɗu da farin ciki, Allah ya mai da kowa gidansa lafiya, Allah kuma ya sanya albarka a wannan aure da azurta su da dukkanin alkhairin da yake azurta ma'aurata da shi, ya kare su daga dukkanin abin da ake neman tsari da shi a cikin rayuwar aure, da kuma azurta su da zuriya tayyiba. Wannan shi ne karo na farko da na buɗe ido na ganna a ƙasar Nijar, shi ne karo na farko. Kuma alhamdulillahi zuwan ya zama komin ne kamar wani abin alfahari ne, kuma abin farin ciki a gare ni kasancewar umarni ne daga uba zuwa gaya. Da haka ni nan na zo gida ne kamar yadda malama ta faɗa, kuma ina ji a raina cewa kamar na zo sada wani zumunci ne na mahaifina. La'alla yanayin guzura-guzuran da nake ciki banda cewa daga nan din ne, to da haƙuri zan bayar saboda ina cikin uzuri ne yawa. To amma tun da yake baba ne yake a zo, sai aka dakatar da komai aka zo. Ina fata Allah maɗaukakin sarki ya ja mana da kwanansu ya ƙara musu lafiya da imani. Tun da yake munasaba ce ta aure, kuma ina sa ran cewa duk sanda za a yi irin wannan zama na dalilin aure, to abinda za a yi magana a kan shi ya kamata ya kasance yana da alaka da aure din kai tsaye. Alhamdulillah, kafin in zo an ce malam ya yi gabatar da nasiha, zan ce ko kuma karatu na musamman akan abin da ya shafi zamantakewar aure din. Kuma muna sa ran cewa amarya Khairiyya ta fito daga inda daidai gwargwado, muna kyauta da san ta samu duk abin da ya kamata a ce ya ta yi guzurin shi zuwa gidan aure. To amma ba za mu kauce daga umarnin da Allah maɗaukakin sarki ya yi ba, da kuma sunnar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sunnanta mana ta wazakir, fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Dan haka ne za mu gudanar da shawarwari, ba za mu ce wa aziba shawarwari da za mu ba wa amarya, kuma mu ma mu tunatar da kawunanmu akan abin da ya shafi wasu abubuwa da suke da muhimmanci gurin inganci da zamantakewar aure. Ina roƙon Allah maɗaukakin sarki ya mun gaman katar da faɗin abin da yake daidai, ya sa mu yi tarayya ni da ku a cikin lada, ya sa mu amfana baki ɗaya. Nasiha ta farko da zan fara buɗewa da ita, saboda matuƙar muhimmancinta a ko menene al'amarin da mutum ya sa a gaba a rayuwa, shine ikhlas. Shine ikhlas, duk abin da al'amarin da mutum zai yi a gaba ya sanya a gaba a rayuwarsa na ibada, to ana so ya bude shi, ya kafa mishi turke, ya mai tushe da cewa yana yi ne domin neman yardar Allah, yana yi ne don Allah maɗaukakin sarki. Aure a ɗauke shi a matsayin ibada, ibadan nan da Allah ya ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ibadan nan kuma da ba a bar ni in yi ta yanda na ga dama ba, sai da aka kawo min wasu tsare-tsare da dokoki da layuka da ake so in bi, sannan ne za ta kasance cikakkiyar ibadar da Allah maɗaukakin sarki zai amshe ta. To daga cikin ibada din akwai aure. Da haka idan na zo zan yi aure ko ina a ɗakin aure, to kullum in riƙa jin cewa ni fa zaman ibada nake, zaman neman kusanci da Allah maɗaukakin sarki. da haka in kika samu wannan a cikin zuciyarki to zaki samu magani na damuwoyi da matsaloli da yawa a cikin zamantakewar rayuwa. Domin me kin san cewa Allah da kike yi saboda shi yana sama yana ganinki. Duk abin da kika yi kyakkyawa zai satanta miki da kyakkyawa. Abin da kika yi wanda kika yi da san zuciyarki da ganganci da take dokokin Allah to yana nan a madakata yana jiranki. Da haka in kika samu wannan guzurin a cikin zuciyarki sa'ilin da zaki shiga gidan aure ko kike cikin gidan aure har kullun ki rika yawaita jaddada niyyarki a zamantakewarki a gidan aure. Kina yi ne domin neman yardar Allah, domin cewa shi karan kansa auren addini ne. Shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ya tashi ba da ma'aunin da za a zaɓi abokan zama na auratayya sai ya sanya ni addini shi ne rariya wadda take mafi fitar da abin da za a samu ingantacce. A ɓangaren maza ya musu umarni da cewa idan an zo neman auren ƴaƴayensu wa za su ba mawa. Yace idza ataakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju. Addini shine me mataki na farko. Sannan su ma a ɓangaren maza din idan sun tashi neman aure ya lissafo abubuwan da maza suke neman aure saboda su. Akwai kyau, akwai dangi, wannan ɗan dangi ce gidansu kaza ne, akwai abin hannu dukiya. To amma a ƙarshe sai Annabi ya ni ya nuna cewa ma abociyar addini duk ta ɗara waɗannan. Idan Allah ya sa tana da addini tana da waɗannan nurun ala nur. Idan ba ta da waɗancan din sai addini to a fifita ta domin ita ce ake sa ran cewa za a zauna lafiya. Da haka rayuwar gabaki ɗayanta idan ta kasance rayuwa ce ta addini ana yin ta domin neman yardar Allah maɗaukakin sarki bisa yadda Allah maɗaukakin sarki ya umarni to sai a samu jin daɗin da ake tunanin cewa za a samu a cikin zamantakewar aure din. Amma sa'ilin da aka yi aure domin sharholiya, domin morewa, domin haka muka taso muka gani iyayenmu suna yi layin kenan in kin girma kin kawo wani geji ke ma an miki aure ki je ki zauna da miji da daɗi ko ba daɗi yadda Allah yake so ko yadda Allah baya so to rayuwar ba za ta yi daɗi. Dole sai an kyautata niyya gurin gudanar da zaman auren ko kuma mu ce tun farko ma shi karan kanshi yin auren kafin gudanarwa. Nasiha ta biyu shine Allah maɗaukakin sarki da ya ƙaddara ya sunnanta wa jinsin ɗan adam aure. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja. Allah ya sanya cewa daga jinsin maza ya samu musu mata waɗanda suke abokan zamansu na rayuwa. Namiji ba zai wadatu da cewa shi zai rayu haka nan ya zauna shi kadai ba tare da mata ba, in ka ji haka to akwai matsala. Kamar yadda ita ma mata in kika ji aka sun haka a gurin ta to akwai me, akwai matsala. Haka Allah ya kaddara cewa a zo a taru a gina wata mamlaka, wata empire, wata masarauta ta musamman da zai kasance akwai shugaba ko sarkin wannan masarauta wanda shine miji bisa umarninsa da sahalewarsa za a riƙa yin al'amura a cikin wannan masarauta. Sannan ya sanya ki a matsayin mace, sannan kuma ya sanya wannan ita ce ɗaya-ɗayar hanyar da ya yarda da ita ta wanzuwar jinsin ɗan adam a ban ƙasa, tsarkakakkiyar hanya ɗaya ta wadda babu wata ba ita ba. Sai kuma ya sanya wani sinadari na musamman wanda dole dukkanin wani mai hankali, dukkanin wani ɗan adam mai daidaitaccen tunani yana da buƙatar wannan a cikin rayuwarsa shine mai samun nutsuwa. Duk ɗan adam yana so ya samu mai nutsuwa da kwanciyar hankali. Shi yasa sai Allah maɗaukakin sarki ya wa gidaddaji take da cewa nan ne matattaran nutsuwa ta ɗan adam. Ya ce wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana. Allah maɗaukakin sarki ya sanya a cikin gidaddajinku nutsuwa, kwanciyar hankali, samun tattaruwa da nutsuwar gangar jiki da zuciya yana ne a cikin gida. Shi yasa idan mutum ya rasa nutsuwa a cikin gidansa to ina zai je? Babu. Domin nan ne makurar ƙarshe da Allah ya adana wa ɗan adam taska ta samun nutsuwa. Sannan kuma sai ya sanya cewa shi karan kansa auren ko ita karan kanta macen to ita ce masdar, ma'ana ita ce maɓuɓɓugan nutsuwa a gurin mijinta. Litaskunu ilaiha, saboda ku samu nutsuwa daga gare ta, ku samu kwanciyar hankali. Da haka ga duk mace wadda take mai wayo mai dabara to ta kowace fuska a cikin halattattun fuskokin da Allah maɗaukakin sarki ya bata dama ta dage iya bakin kokarinta ta zama wa mijinta matattaran nutsuwa. Nutsuwa taya mu'amalance ki a matsayin ki na matar da yake aure. Nutsuwa taya mu'amalance ki a matsayin cewa wannan sharikar rayuwa ta ce, abokiyar rayuwa ta ce. Nutsuwa ta cewa idan ya shigo gidansa to ya san cewa nan ya shigo wani guri da zai zo hankalinsa ya kwanta. Mace mai dabara ba ta bari mijinta ya rasa nutsuwa a gare ta kai tsaye ko a mazauninta ko kuma a duk wani abu da yake da alaka da ita. In namiji ya rasa wannan to dole zai shiga damuwa kuma ba za a samu abin da ake so a cimma a ciki na rayuwa ba. Don haka ki bi ne uwa gidanki ya zamanto wa mijinki gurin samun nutsuwa da kwanciyar hankali. Nasiha ta gaba shine tsaya ga miji. Wannan shine nauyi na farko da Allah Maɗaukakin Sarki ya dora mawa mace a matsayinta na matar da ake aure. Da zaran an zauna an shafa Fatiha, an yi aure ga waliyi, ga sadaki, ga siga, aure ya kullu, to me ya faru? Nauyi ya hankwanta na wujubu ta'a. Dole a yi mawa miji biyayya cikin abin da Allah Maɗaukakin Sarki ya sahale da a yi shi, ba abin da yake harama. Da haka ke a matsayinki na mace, ki yadda cewa wannan mijin yana da haƙƙi a kanki. Ki yadda cewa wannan mijin babu wani yanzu mahaluki da yake da girman haƙƙi a kanki kamar sa. Ki yadda cewa yana da cikakkiyar dama a rayuwarki na yanda zai ce ki gabas ko ki yamma matuƙar be saba ma wa Allah Maɗaukakin Sarki ba. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya buga mana misali ne yanda zamu gane girman haƙƙin miji akan matar shi. Yace da zai yi mawa wani umarni da yi mawa wani sujjada, to da yayi mawa mace umarni da yi mawa mijinta sujjada saboda girman haƙin shi da yake a kanta. Ku duba irin yanda sujjada take da matsayinta da tsarkakar ibadar da babu wanda ake yi mawa wannan ibadar sai Allah Maɗaukakin Sarki. Amma sai manzo Allah ya buga mana misali don ya fito mana da abun fili mu gane cewa lallai miji yana da girman haƙi akan matar da yake aure. Da'ar miji kuma ba wani abu bane ba na sai na ga dama ko sai na yi ra'ayi ko kuma a'a duni ai duyu ko mu au ashe fa faranshi nake ko ma'ana ba sai abin da aka yi sai san da aka yi miki wani kyautayi ne ko aka yi miki abin da kike so sannan zaki da ki abin da kika sani shine Allah ya ce ki ne ki da shi ma abin da ya sani shine Allah ya dora masa haƙoƙinki da yake a wuyansa. Kowanne yayi kokarin sauki nasa. Yayi miki ba daidai ba, ba shi zai tunzura kike kuma ki bijirewa abinda Allah ya miki umarni da ke ba. Domin kowa littafin sa daban, kowa rubutun abinda ya aikata za a rubuta mishi kuma za a yi mai hisabiya. Da haka ki dauka cewa zaki yi mawa mijinki da'a cikin abinda Allah Maɗaukakin Sarki yayi umarni kuma ya sahale ko ya halatta da ayi. Sannan kuma zaki wannan ne kina domin neman yardar Allah. Haka nan ba zai yi ba a ce kawai ga wani namiji an samo shi ya zo ya kama gida ya aje ki shikenan da'a ta hau kanki. Zai yi ba zai yi ba, dole saboda igiyar aure ne wannan ya tabbata. To kuma wannan igiyar aure an daura ta ne ko an kulla ta ne bisa umarnin Allah. Sannan shi karan kanshi zaman auren a yi shi bisa umarnin Allah kuma mai cikin neman yardar Allah kamar yadda muka faɗa tun da farko. Da haka mace har kullum ta rika jin cewa lallai mijinta yana da haƙƙi a kanta na ta yi mishi da'a cikin abin da Allah Maɗaukakin Sarki ya yi mata umarni da ta yi ga wannan mijin nata domin neman yardar aljannanta. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi mawa ɗaya daga cikin sahabban shi mata wasici ko gargaɗi ko jan kunni akan cewa ta fasani mijin nan nata shine aljannata kuma shine wutarta. Shine aljannar shine wutar. Ma'ana shine aljannar idan aka yi mishi abin da Allah da manzansa suka yi umarni kuma suke so. Sannan shine wutar idan an kangarewa abin da Allah da manzansa suke so kuma suka yi umarni da ke. Da haka da zaran an ce kin yi aure to ki ɗauka cewa kin ɗauki hanya ne dodar ta neman aljanna. Ya za ki sauke wannan hanya ki samu ki kai ga inda ake so a kai shine ne. Ki sauke da'a nauyin da'a da Allah Maɗaukakin Sarki ya dora miki na kimawa wannan miji naki domin wannan yana daga cikin rukunai masu girman gaske na haƙoƙin da aka shar'antawa mace a cikin zamantakewa ta auratayya. Mace wadda take son rayuwar aurenta ta yi daɗi, zamantakewar gidan aurenta ta kasance cikin nutsuwa da kwanciyar hankali, to tana kokarin gidanta ya kafu ta kowane bangare cikin neman yadda Allah ta zamanto cewa ita abokiyar neman aljanna ce a gurin mijinta. Duk abin da yake alkhairi to za ta yi kokarin gidanta ya kafu akan wannan musamman tun daga farkon rayuwa. Abin da yake sabon Allah to ta yi kokari ta kauce mishi. Kuma wannan yana samu asali ne ko yana faruwa ne tun daga mafarin shi karan kansa neman auren da kuma gudanar da bukukuwan auren, sannan kuma a zo ga mafarayya za a fara zamantakewar auren a farko wadda ita ce za ta zamanto jagora ko ta zamanto ta haska yadda za a ci gaba da zaman auren. Yanzu irin wannan bikin da ake gudanarwa na zamani da ba abin da za ka ce sai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, domin musiba ce wallahi. Bukukuwa an cakuɗa su da saban Allah madaukakin sarki da bijirewa abin da Allah ya yi umarni na ayi an ki ayi, na abari an ki abari, kuma a ce ana so a ga rayuwa ta kyau ba zai yi ba. Allah madaukakin sarki ce ayi man amila salihan min dhakarin aw untha huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba, wanda ya aiki mai kyau daga bangaren maza ko jinsin mata Allah ya alƙawarin zai rayar da shi rayuwa mai daɗi. Malamai suka ce rayuwar nan ta duniya da ta gobe lahira, domin a rayuwar duniya shi ne mai za a bashi nutsuwa da kwanciyar hankali domin ya bi Allah ya zauna da Allah lafiya. Sannan kuma a gobe zai samu kyakkyawan sakamako na samun aljanna, wanda daɗin da babu daɗin da ya kai shi a gabaki ɗaya abinda Allah madaukakin sarki ya samar. Dan haka idan kina so ki samar da rayuwa ta nutsuwa a cikin gidanki, to ki dora ta akan hanyar Allah da manzansa, kuma ki zamanto mijinki jakadiyar alkhairi, abokiyar neman aljanna. Shi yasa za mu ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi addu'a ta musamman ga mijin da ya tashi cikin dare, ya tashi matar shi domin siraye dare, ma'ana su sallah ko su ibadar da neman kusanci ga Allah madaukakin sarki. Ya ce idan taki ya yayyafa ko ya shafa mata ruwa a fuskanta domin ta wantsake ta tashi su nemi aljanna. Sannan ya yi irin wannan addu'ar ga mace. To ashe kenan ba miji bane kadai zai yi nuni zuwa ga alkhairi, ke ma kina da damar da zaki zamanto wa mijinki jakadiyar alkhairi da nusasshe shi akan abin da yake ya kamata na ayyukan alkhairi. So da dama ina faɗa nakan ce ba dan san kai ba, amma mata galibi sukan fi maza dagewa akan abin da ya shafi ibada. To kar ya kasance keki ta yi ke ce azumin Litinin da Alhamis, ke ce sada zumunci, ke ce yawaita sadaka, ke ce kaza, amma mijinki ko kina nan azumi daga bana sai baɗi, kina nan ba zai je ya gaishe da ƴan uwansa ba, an yi sa'a shi ne mai zuwa ya gaishe da mahaifiyar shi, kamar ita kadai ce zumunci ko biyayya, wanda hakkinta daban kuma hakkin ƴan uwa daban. Maza galibi ba su fiye kula da abin da ya shafi harkar zumunci ba, wallahi sai eh. To idan kina tare da mijinki, dukkanin wani abu wanda yake sunansa alkhairi to nuna mishi. Na farko addallu ala alkhairi tafa'ilihi, kin samu ladan nuni, sannan kin samu cewa rayuwar gidanku ta tafi akan neman yaddar Allah, sai Allah ya gadar muku da wancan sakamakon na cewa falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. A bangare guda kuma ki yi kokari, iya bakin kokari ki kauce mawa aikata zunubai a cikin rayuwarki, musamman kananan zunuban nan kun ga da ake ganin su ba komai ba, ke ce ƙarya, ke ce rantsuwa akan ƙarya, ke ce gulma, ke ce riba, ke ce cutar da makota, ke ce kaza, waɗannan abubuwan da ake ganin kamar an raina su, da har Annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi wa nana Aisha jan kunne da ahir ɗinta da ƙananan laifukan da a ido muke ganin su kamar ba komai ba, a ido muna ganin su kamar ba za su gadar mana ba komai, to in suka taru suna gadarwa da rayuwa mai mummunan sakamako. Sai kiga al'amarinki ya cuɗe, ki kasa gane inda kika dosa na jin daɗin rayuwar aure, bayan keci da karan kanki kika gadarwa kanki saboda saban Allah madaukakin sarki da kike yi, sai Allah madaukakin sarki ya zare miki samun nutsuwa saboda me kin kauce mawa umarninsa. Ɗaya daga cikin magabata da ba zan iya halarta sunansa ba yanzu yake cewa yana gane cewa yana yi wa Allah madaukakin sarki laifi, yana saban Allah ne idan ya ga a cikin gidansa an fara kangare masa ko matarsa ko dabbar hawansa. Idan ya ga an fara samun hutsu daga matashi, ya fara ganin wasu baƙin ɗabi'u, to sai ya koma yi wa kansa hisabi, me yake yi wa Allah madaukakin sarki na ba daidai ba. idan ya ga dabbar sa ta fara mishi husu, ta fara kinyi mishi biyayya, to me yake faruwa? To haka ake so har kullum mutum musulmi ya kasance. In kika raina kananan zurban nan, to sai Allah ya jarabce ki da wasu abubuwan a gefe, ki kasa samun nutsuwa da kwanciyar hankali ta rayuwa. Dan haka lallai ayi wa Allah madaukakin sarki da'a, sannan kuma ayi kokarin a nemi yaddarsa ta abinda Allah madaukakin sarki din yake so. Abu na gaba wanda yake shi ma mai matukar muhimmanci a cikin zamantakewar rayuwa ma gabaki daya ballanta na aure, shine hakuri. Rayuwa gabaki ɗinta tana buƙatar hakuri. Duk wanda yace bai da hakuri to bana zamanin zai ji dadin rayuwa. Dole ne rayuwa sai an yi, sai an hada ta da hakuri, sannan za a samu nutsuwa da kwanciyar hankali. Hakurin nan kuma Allah madaukakin sarki ya tanada mai ladan da babu iyaka, yace inna ma yuwaffas sabiruna ajrahum bighayri hisab. Allah ya tanadar wa bayinsa masu hakuri lada da babu iyaka, babu lissafi. Allah zai ba su ladan da shi kadai ya bar mawa kansa sani. To ina ga lada kuma a gurin yi wa Allah madaukakin sarki biyayya? Ina ga hakurin lada a gurin neman mai aljanna, neman yaddar miji, neman ki inganta rayuwar aurenki? Shi sa zaki ga duk wanda zai miki wasiya, duk wanda zai miki nasiha ko ta minti biyar ce, in dai mai hankali ne zaki aure, sai ya ce miki ki hakuri da inna da gwaggo da yagwalgwal da yafinta da kawu da baffa da kowa da malamin islamiya da makociyarku da waye, duk mai hankali in zai miki sai ya ce ni a yi hakuri, domin zaman aure dan hakuri. To ba zaman auren ba ne kadai dan hakurin, rayuwar gabaki ɗayanta ma yar hakuri ce. Don haka dole ne ki yi guzurin hakuri, sannan za ki kai ga cimma abinda ake so a cimma a gidan aure. Amma in ba ki da hakuri, abu kankani ya fitar da ke daga lissafin kiranki ya ɓaci ki ta maganganu marasa daɗi, to za a samu matsala a cikin zamantakewar aure, kuma ba za ki kai ga burin da ake so a kai ba, na muci kara ba. To wanda aka yi ma aure aka kai ta gidan miji da iyayenta da abokan arzikinta, masoyanta fata suke yi ne, mutuwa ce za ta fidda ki daga wannan gidan. To duk wanda kika ga ta zauna a gidan aure ta kai ga wannan nasara, to dole sai ta yi hakuri. Da hakan mace ta jajirtacciya a cikin zamantakewa ta aure, dole ne ta siffanta da sifa ta hakuri. Abu na gaba wanda yake shi ma mai muhimmanci shine harshe, magana. Dole ne matar aure ta san menene harshen da za ta yi rika yi wa mijinta magana da shi. Harshen nan ko na farin ciki ne ko na bacin rai, domin shi miji miji ne, ko shi miji miji ne. Yanzu duk mun dan bincina ka dan a cikin magana, mun nuna irin girman haƙƙinsa da yake da shi akan matarsa da Allah madaukakin sarki ya dora mawa mace. Shi miji yana daga cikin, ko in ce rayuwa ma gabaki ɗaya, in aka kalli mu'amala da mutane, lafazi yana daga cikin adireshi da yake nuna ganin girman mutum ko akasinsa. Duk mutumin da kake ganin girmansa yake da daraja a idanka, to kana tunanin da wani irin lafazza za ka yi mishi magana wanda suka dace da ƙadarinsa da muƙaminsa da kake ganinsa. Kamar yadda wanda ka raina baka ɗauke shi ko wan kowa ba, ko wani abokin faɗa, ko wani mara daraja, ko wani kaza, daga lafazinka za a gane cewa baka ɗauki wani a bakin kai ba. Shi sa in kai magana ga wanda ya kamata a ce ka girmama, aka ji lafazin ba wai sai a ce o kamar ba kaza bane wani a wurinta, amma ta ce mai kaza. So dan haka mace mai hankali tana zaɓan lafazin da za ta riƙa yi mawa mijinta magana da shi, domin kalma tana da tasiri mai girman gaske a cikin zuciyar ɗan adam. Shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanya ta a matsayin sadaka. Al-kalimatu at-tayyiba sadaka, daddadar kalma, kalma mai daɗi da zaka gaya ma ɗan uwanka musulmi sadaka ce. To ina ga miji da kike aurensa, duk irin wani hali da kike tunanin namiji yana da shi, na rashin kyautawa, na rashin yi miki kyakkyawar mu'amala, na rashin sauke haƙoƙinki da yake kansa, na kaza na kaza na kaza, ki gane cewa ke dinnan ana so ki mai magana da kalma mai daɗi. Duk irin yadda za ku shiga halin bacin rai, to ya gane cewa fa yana nan a matsayin shi na miji, ba wai abokin faɗa bane, bin yanzu da ido zai rufe a gaya mai da baka da koriya da ja, a'a har ko a bacin rai ya gane kawai fara kike faɗa, saboda kin san girmansa. Shi sa za mu gana na Aisha radiyallahu anha wa ardaha ta ba mu kyakkyawan misali na irin yadda koda ɓacin rai ya faru, na irin yadda yake faruwa tsakanin ma'aurata, ko saɓani ko rashin fahimta tsakaninta da manzo sallallahu alaihi wasallam, bata wuce gona da iri. Ta san me take faɗa, saboda ta san meye matsayin shi a gurinta, wanda har sai da ya gane na cewa yake gaya mata ina gane idan kina fushi da ni ko in kina farin ciki da ni. Sai ce mishi ya Rasulullah taya kake gane mu? Ku duba ku ga ita ba iya tunaninta ko ai bata mai wani abu da take ganin ta fassara fushinta a cikin kalmominta ko aikinta. Sai ya gaya mata cewa idan kina fushi da ni to zaki ce ina rantsuwa da Ubangijin Annabi Ibrahim, amma in kina farin ciki da ni zaki ce ina rantsuwa da Ubangijin Annabi Muhammad. Ku duba ku ga nan shine ƙarshen fushin. Kawai wannan ba tashin hankali ba, ba yaji ba, ba aki girki ba, ba kumbura kumbura ba, ai ta fada si na kofar gida ya jiyo kalmominki ba, ba yara take sa su a tashin hankali su koma guri guda su tsiye saboda kina cewa mahaifinsu tashin hankali. Ba a san mace da wannan dabi'a, kuma ki gane duk irin yanda miji yake da kaushin dabi'a, yake da rashin kyautawa, wallahi kalma din nan tana da nata tasiri a cikin mu'amala da shi. Asiya bintu Muzahim ta ishe mu misali, ina jin da dukkan garewar mijinki da zafin halinsa bai kai Fir'auna ba ko ya kai shi, bai kai shi. Amma Asiya da irin tattausan lafazinta da kwantar da kanta da nuna cewa ita mace ce a samanta ake, ta yi amfani da lafazinta ta kariyo da zuciyar Fir'auna akan ra'ayi da ya dauka, duk da irin tsoro da tashin hankalin da yake ciki, amma ya yadda da ra'ayinta da shawararta saboda ta yi amfani da lafazi na mace da ta san kanta na dabara. To haka ake so mace ta san irin lafazin da za ta riƙa gaya wa mijinta ko da rai ya baci, ko da ana cikin hali na damuwa, domin lafazi yana da tasiri mai girman gaske a cikin zuciyar wanda ake yi wa magana, musamman kuma miji da yake a matsayin abokin rayuwa. Abu na gaba, ki sani cewa ke sutura ce a gidan aurenki, ke sutura ce a gurin mijinki. In na ce sutura, Allah madaukakin sarki ya ce hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna, ku sutura ne mazaje a gurin matayenku kamar yadda su ma matayen sutura ne a gare mutane. Galibi in an ce sutura din nan to Allah akan kalli wani abu na abin da ya shafi fanni na auratayya, mu'amala ta aure ta tsakanin namiji da mace kai. Bayan suturar da Allah ya sanya a rayuwar aure, wallahi tafi fadin wannan. Shi sa za mu ga malamai in suna tafsirin wannan ayar da irin abubuwan da suke fitarwa na fawa'i, wani abin sai ka ji subhanallah, alqur'ani dai yanda Allah ya sanya shi babban kundi din nan, ya sanya ma'anoninsa lungu da sabo da hikimomin da sai waɗanda Allah ya ba ma wa fasaha suke zakulo su yau da gobe, ana ƙara nuna mana irin yanda alqur'ani ya shiga kowane irin sako na rayuwarmu. Al-libas da abin da aka ce sutura ne, to wani abu ne da za a yi amfani da shi gurin kare wani abin da ba a so wasu su gani, wannan abin na aibu ne ko na akasin shi. Haka ake so mace ta zamanto mijinta sutura, sutura na rike sirri da amanarsa na abin da ya shafi mu'amala da zamantakewa ta aure. Shi sa za mu ga musulunci da bai yadda da haka ba, manzon Allah ya lissafa matar da take tona asirin shimfidan mijinta a cikin jama'a a matsayin cewa suna daga cikin mafiya sharrin mutane ranar gobe kiyama, kamar yadda shi ma miji din manzon Allah ya yi irin wannan lafazin a kansa. Da haka ki zamanto mai bawa mijinki sutura a cikin me zamantakewar ku ko mu'amalar ku ta abin da ya shafi auratayya, sannan abin da ya shafi ita gundarin rayuwar da yau da gobe, ita ma tana buƙatar sutura. Rayuwar aure ita sirri ce, ba komai ake fitarwa daga cikin gidan aure ba, ba duk abin da ya faru ba ne ba abin ba da labari ko na daɗi ko na akasin shi. Mu lura mu gane komai ana auna matsayinsa da kuma meye ya kamata a fitar. Duk abin da zaki fitar a gidan auren ki, ki tabbaci kin yi mai screening din cewa in ya je da ba zai zama to miki matsala ba, in ya je da ba zai zama miki illa ba, ko na daɗi ko na akasin shi. Wani a ba da labarin daɗin nan, yau an sai min kaza, wallahi gobe mijina aini kaza yake min, jibi kaza, gata kaza, to fa ya zama allazi fi qalbihi maradun, wataƙila kawaki ce ke bata labari ki Allah ya baki miji nagartacce mai sauke miki haƙi mai lallaba ki mai kyautayi mai kaza mai kaza, sai ki kunna wutar hasada tsakaninki da ita, sai abin ya zo ya zama miki fitina bayan ki kika kunna wa kanki. Kamar yadda in na rashin daɗin ne kike bayarwa, kike bayarwa ba ki sanya za a yi amfani da shi, shi ma a dawo a zo a cutar miki ko kuma ma a hana ki kaiwa ga matsayin da ya kamata. Shi sa ya kamata ki san a rayuwa a matsayinki na matar aure su waye abokan maganarki, meye kuma abin da ya kai ki fitar musu da shi na magana. aurenki ya kamata ki bashi dukkanin kariya domin nan ce duniyarki. Dakin mijinki baki da inda ya kai shi rufin asiri a rayuwa, wallahi duk inda zaki je insha Allah babanki shine mai kudin duniya. In kin je gidanku in dai da wannan igiya auren to ya ta rika janki, in dai da ita ku yanta dai a ce da ita, in da ita to hankalinki yana baya. Da haka wannan gurin da Allah ya sanya cewa nan ne rayuwarki, to ki bashi dukkanin abin da yake na kariya da samar da nutsuwa da kuma ya kasance cikin sirri. Ko tarihi muke karantawa na masarautun da al'ummun da suka gabace mu da ma na yanzu, mu gane duk masarautar da baka da sirri an fi saurin cimmata, an fi saurin dalilin da za a karya ta. Shi yasa sai a tubo yan leƙen asiri yan kaza yan kaza, saboda ni a ji me yake gudana a cikin masarautar dan asan ya za a yi a tunkuɗe ta. To ki auna wannan misalin a cikin zamantakewar ki ta aure. Yana da matuƙar muhimmanci matar aure ki zamanto mai tsafta. Tsaftan nan dai da addinin Musulunci ya sanya ta ɓangare daga cikin ɓangarorin imani. Tsaftan nan dai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rayu a kanta a cikin dukkanin al'amuransa. Kuma aka sanya cewa tana daga cikin sharadi da zai zamanto bawa ya ƙara samun kusanci da Allah maɗaukakin sarki da shi. Kai alwala kaɗai da aka sanya da wanka da aka sanya a matsayin ibada ya isa nuna mana yadda Musulunci ya ɗauki tsafta da matuƙar muhimmanci. Da haka a matsayinki na mace ki kasance mai tsafta tun daga ciki har waje. In na ce tun daga ciki to ina magana ne akan wannan gudan tsokar da take a cikin ƙirjinki, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya mata take da cewa idan ta gyaru ta inganta to ana sa ran komai zai gyaru. Zuciyarki ta kasance mai tsafta, babu burbushi na shirka a ciki, babu burbushi na mugunta, babu burbushi na mugayen ciwuka da suke zamantowa datti ne a cikin zukatan dan Adam. Ki kasance mai wankakkiyar zuciya tas, ki zauna da kowa da zuciya daya, baki da kulli, baki da hassada, baki da kyashi ga kowa, ga mijin, ga abokiyar zama, ga dangin miji, ga makota, ga mai zuciyarki ta zamanto ne wankakkiya. Sannan kuma tsarki mafi muhimmanci a cikin rayuwar dan Adam shine tsarki na imani. Ya kasance zuciyarki kin yadda da Allah ɗaya ne kal, ba kullum kina kiran Allah a baki ba, amma ba za a gane gwargwadon imaninki ba sai matsala ta samu. Yau ke ce gidan malam, gobe da nisa, gobe ke ce gidan wannan, jibi ke ce wancan zaure, can a doka ƙasa a gaya miki ga abin da yake faruwa, gobe a doka ƙasa a ce miki kaza, shikenan kin shiga uku kin lalace abin da Hausawa suke cewa. Domin me ba jarabawar da Allah maɗaukakin sarki zai wa mutum ya ji gata kuma ya kasance an yi mai babbar jarabawa kamar jarabawar imani. Idan Allah ya jarabce ki da cewa zuciyarki ta kauce, to wallahi ki gane cewa Allah ya aiko miki jarabawa mai girman gaske. Ki nemi agaji da tallafi a gurin sa, nan ki fi ƙarfin zuciyarki ki koma daidai. Da haka tsarki na zuciya yana da muhimmanci a cikin rayuwar ɗan Adam gabaki ɗayanta, ma kuma musamman rayuwar auratayya. Sannan tsarki na mu'amala, ki samu tsafta a cikin mu'amalarki, ki kasance mai kyawawan ɗabi'un nan da addini kullum yake kira a gare su. Ki kasance mai kyakkyawar mu'amala ga mijinki, ga duk wanda yake ya rabi mu'amala da ke ko zamantakewa da ke, to zai kasance ya gane cewa wannan mace ce nagartacciya. Sannan ki kasance mai tsafta ta zahiri da za a iya gani a jikinki. Kar ki kasance wata irin matan nan da kullum nakan ce ta barga zuzu, in kika shiga gidanta tun daga kofar gida za ki gane wannan matar sai a hankali, can kofi, can cokali, can guntun biredi, can kaza. Ki shiga ki same ta da ɗaurar ƙirji, kitso watakila na sati biyu sati uku har kin daina ganin tsaga. Ki rasa inda za ki zauna a cikin gidanta ki samu nutsuwa, wallahi wata in kika shiga gidanta sai ki kasa gane waya ake take jin daɗin zama a cikin gidan, ya ake ita kanta suke samun nutsuwa, to ina miji zai ji daɗin zama da ke a wannan yanayi. Dole ki kasance mai tsafta ce a zahiri, matar da ta san kanta tun daga kofar gida za ki gane wannan matar ta san kanta. Wallahi ko ana halin rashi, ma'ana in na ce halin rashi ina nufin ba a da wadata ta ƙyaleƙyalen abin da ya shafi rayuwar duniya, mai tsafta daban yake. Ko za ki je gidanta insha Allah a siminti ne gidanta, wallahi za ki zauna cikin nutsuwa da kwanciyar hankali saboda kin ga gurin tas. Amma wata ga ƙaton falo, ga kujeru, ga AC, ga waye ga waye, amma gidan sai a hankali saboda an haɗu da ballagaza. Da haka ki zamo mai tsafta lungu da sako na jikinki ki kula da shi. Addinin musulunci addini ne na tsafta. Duk wani abu da yake sunan shi kazanta addini ya yake shi. Duk wani abu da yake sunan sa tsafta addini yayi maraba da shi, yayi umarni da shi, kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi haka. Tun daga baki har duk wani lungu da sako da jiki. Shi sa Annabi sallallahu alaihi wasallam kullun cikin aswaki yake. Saboda ni cikar tsafta ne da koyarwa ta tsafta. Dan haka abinda nake so in ci a dunkula shine lallai ne mace ta kasance mai tsafta akan abin da ya shafi gidanta, akan abin da ya shafi mazauninta, falo, uwar daki, ban daki, kitchen, komai ya kasance tana kula da shi, tana sanya shi a gurbin da ya kamata a daidai, domin wannan yana daga cikin abin da zai ja miki kima da darajarwa a gurbin mijinki. Galibi maza ba su fiye ganin girma da mutuncin mace mara tsafta ba. Galibi ko bai furta miki ba, mai kirki ba zai furta ba. Zai daure daddanne a zuciyarsa, amma ne ba jin daɗi. To yau da gobe da gobe zaki kyamatar da kanki daga gurin mijinki saboda wannan ɗabi'a din da kike yi, saboda ba zai rika samun nutsuwa da kwanciyar hankali da ke ba. Rayuwar aure da kuke gani reshe akan maganar haƙuri da na faɗa dazu shine rayuwa ce da take buƙatar kawaici. Rayuwa ce da take buƙatar aiki kamar baki gani ana yi ba. Rayuwa ce da sai an daddaure an dage akan ta, sannan za a zauna lafiya. Mace mai karami da babba sai ta yi magana akan shi. Mace mai ya wuce sai ta yi mita, namiji baya son ta. Kowane iri ne shi wannan namijin a duniya, baya son mace irin wannan. Ke da karami da babba da kuskure da ganganci da kullum an yi min baka bari da an ce kula sai kin ce cas, kamar wata wadda ta je gasar iya mai da fada. Ma'ana kawai an kata ne yanzu a gwada a gani wannan ta kware a mai da fada ko bata kware ba, saboda tsabar yanda ba ta barin karami da babba a gurin miji sai ta yi magana. Namiji baya son mata da suke da girma a idanun majazan su, wallahi in kuka bibiya suna da siffa ta hakuri da kawaici. In an ce kawaici, abinda aka yi ake tsammanin cewa wannan abin zai bata miki rai, zaki zo ki maganganu akai sai a ga kin yi kamar ba ki gani ana yi ba, sai namijeji yana jin shakkaki. Shakka ba ta fada ba, ba ta cewa zaki dake shi ba ko zaki kaza, sai ta ne wata haiba da kika nemar mawa kanki wannan, saboda ya san cewa kin san kanki ba komai kike yin magana akai. Sannan kuma idan ke ce kika yi abin da yake na ba daidai din ba, to kuma ki kasance mai daukan laifinki, mai kankan da kanki gurin neman a yafe miki, kanki kasance mai girman kai ko mai mujadala ko mai menene ake cewa kafiya, a nuna miki, a gyara miki, a ce kaza kike yau zancen gobe shine jibish. Kullun ai ta kai karanki akan magana guda daya, kullun miji ya ta complain dake akan matsala guda daya, to lallai dole zaki gajiyar da miji, zaki kosar da shi, zaki fitar da matsayinki a cikin zuciyarsa. Dabi'atan dan adam yana kyamar irin waɗannan dabi'un. To ya kamata duk abin da muka sani cewa wannan dabi'a ce dabi'a mara kyau, tana sa a kyamaci mu'amala da mutum, to in guje ta a cikin zaman aure na, domin shi ma dan adam ne yanda waɗancan da an aka yi musu wannan mummunar dabi'a din suke dan adam. Dan haka a dunkule abin da nake so in faɗa shine mace lallai ki zamanto mai kawaici, sannan kuma mai kara da yakana da hakuri akan abubuwan da aka iya miki. Abu na gaba shine ki zamanto mai ganin alkhairin da mijinki ya miki, mai girmama alkhairin da Allah ya azurta mijinki ya yi miki. Wannan alkhairin na zahiri ne ko na mu'amala ne ko na magana ne ko na wani taimako ne ko menene shi sunan shi alkhairi, to karki manta. Allah madaukakin sarki yace wala tansaw al-fadla bainakum, in kina so ki zauna lafiya a gidan mijinki, to ki samu wata taska a cikin zuciyarki da zaki dinga adana dadadan al'amura a ciki. Mijinki ya miki wani abu mai dadi yau, adana. Gobe ya yi min wani kyautayi, adana. Jibiya mun wani taimako, abu kaza da ya faru a ƴan uwana a dangi na, shi ya tsaya akai kaza akai kaza, ki adana. Kun san dalilin adanawar? Duran da rai ya ɓaci sai ki je ki bude wannan taska, sai ki ba zuciyarki haƙuri da shi. Amma in har kullun zaki kalli janibi ko bangaren rashin kyautawa ko bangaren kuskuren da aka miki a yanzu ya mantar da ke alkhairin, ba to ba zaki zauna lafiya ba, da koma waye ba miji. Da haka ki zamanto mace wadda take mai ruban alkhairin da aka yi mata, sannan kuma mai mantar da kanta kuskure ko sharrin da aka yi mata. In kika zamanto mai ruban sharri, kullun an yi miki kin adana ruko shi ta ce kawai ta rana a sa a waye gari hawan jini ya bige ki a rasa dalili kullun ne kina ta ne adana bakin ciki adana damuwa an mun ba daidai ba an yi kaza an yi kaza ga hanya ki zauna lafiya shine mi ki sanya ma zuciyarki cewa alkhairin nan shi zaki kalla kuma shi zaki adana domin ki lallashi zuciyarki akan dirran da ya kasance an sani aka san haka akwai wani abu mai matukar muhimmanci a cikin mu'amala da zamantakewa ta aure wanda galibi mata suna dauka wannan al'amarin sunan shi yaki a gurin su sunan shi gaba sunan shi tashin hankali sunan shi kawai ni waɗannan ba yadda za a zauna lafiya wai wannan abin shi ne yake mutu mata sun dauka cewa kawai su da nake mutu kawai mun ja ne ba zaman lafiya kawai wani zama ne na gashi ba kullum a gargar da tashin hankali ne ni za ki ke a matsayin ki na wanda aka aure ki gane cewa wannan mutumin kafin ya zama mutumin da na dai yake ina so yana so yana da wata rayuwar da ba yana da iyaye yana da dan uwa yana da abokai yana da rayuwarsa kamar yadda ke ma kike idan kika zo Allah ya ba ki wannan matsayi na musamman a cikin rayuwarsa ka ce wa ke ma kashi ce rukun asirin shi ce kwanciyar hankalin shi ce amincin shi ce masoyiyar shi ce kuma ne ne matsayin da zaki taka ba za ki kosar da shi bukatar shi ga wancan kamar yadda su ma ba za su kosar da shi bukatar da yake yi ta abokin ki kowa da matsayin da Allah ya mutu ya sarki ya fara ya bashi to in kika gane wannan to sai ki kokari ki fahimtar da kanki meye layi ki ne ki a kanki sai ki zauna lafiya ki mu'amalanci kowa da kyakkyawa ba ruwanki da daukar cewa kawai wannan kamar yadda ne mushi take yin wallahi galibin mata kawai haka ake wata an ce da yake muji to kai wasu abokan fada ne kawai ba zaman lafiya ba kyakkyawar fahimta ba kyautar da to ba komai tsakanin ku da su sai tsoro da tsantsar da rashin samun nutsuwa a mu'amala da wani ciki to ko in kika samu wannan a cikin zuciyar ku ba ki san lafiya yanzu amma ki dauka cewa sun ma mutane ne kamar kowa dan uwa na ne yanzu domin ina zaune da dan uwansu ina da yaya da su ba mun ha ba in ba ni da yaya ko mun ce kuna ko da kariya kuke kuna nan haka saboda ni sai sun hada da haka ki me kuma ki zauna da su lafiya ki ci ne kashi da kishin ki a kan su mun galibi abin da yake ga mu mata ki yin kashi yayi musu an yi kaza an yi kaza ya dauke su a matsayin kaza ki gane yadda na faɗa ne ke matsayin ki daban su ma matsayin ki daban kuma ni har ko dai ina da wannan da bawa kowa matsayinsa da kyautatawa in an miki wani abu da yake aka san haka to kawai ki dauka cewa Allah ya so ya jarabce ki ne da dabi'unsu ko da mu'amalar su amma ke karki ba da koma daga gare ki ki zama kowa mutum ki inda ka daka da mu'ina ma'ana wata koyin neman aljanna da ake yana da cikin ki nuna mai hanyar da zai gina ka ki nuna mai hanyar da zai zama ko ya samu aljanna domin aljanna tana da ƙarshen abada amma ya miki abokiyar faɗa abokiyar yaki sannan kina rubuta in ya ce zai mata abuki duk ba su yamma ko kare ki yake so ya samu albarka rayuwa ke ne ba ki zama zama ne shi amma in na zanta ta mu yake sa albarka da albarkacin addu'a da za ta da mai sai na go mutum ka zama ko ta da kuma ne kun din ina cewa abinda ba ka so ayi maka to kar ka yi ma wani ke ma kina da ƴaƴan da za su zo su girma su zamanto kin hayayyafa su matan auro mata ba za ki so su yi miki mu'amala mutu ke nuna haka dai abin da yake shi ma ɓangaren nan matan lallai a yi ƙoƙari ya kasance ana da kyakkyawan mu'amala a tsakanin ɗan uwan miji da ke ɗin domin haka ɗin yana da cin abin da zai taimake shi ya samu nutsuwar rayuwa wacce dai magana da yawa ta can farko ya kasance kin zamanto mutunci wanda ba ku da ta samu
abu na karshe wanda zan yi da shi shi ne Allah ko kun san yana bani a cikin Al-Qur'ani alladina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi-dhikrillah ala dhikrillah tatma'innu qulubuhum Allah ko kun san ya sanya cewa mu'minai na bari mu'minai na gargadin suna samun nutsuwa da kwanciyar hankali a cikin mabudan Allah Allah ya ce tabbas suka ta suna samun nutsuwa ne da amfani daga idan kina so ki samu nutsuwar zuci muji ki samu nutsuwar zuci ko kafa rayuwar ku akan zuci da amfani zuci wanda yake ingantacce daga magana ta Allah rayuwar ki ta kasance ga baki ne da kai kwanciya bacci bashi da bacci shiga da gida fita da gida zagayawa muke wani fitowa da muke wani ko yaushe ya kasance ne kina cikin zuri mutum ta yana cikin zuri sai Allah ya ba da muku da tuwa da kwanciya da kada ta ce tare da alƙalin da yake azar ta bayin sa masu da sai ya ko an yi wani hali na damuwa da mutiyar Allah Allah baya cikin ku samu nutsuwa da su saboda kin yi ko da kwanciya kai zaman to kullun zikiri da ambaton Allah a cikin harshen ki ya zaman to abincin ki abin shan ki abin rayuwar ki musamman karatun alqur'ani musamman karatun alqur'ani kuma in ce musamman surar al-baqara da zanna sallama sallama ce tana horar shedanu da rigani kina karanta ta a cikin wani duk wani wanda za ta je ta bar sanyar mata yi rashin gaskiya da mai kai kuma ki Allah zai yi gani zai kare ki daga yamoyi da yawa na rayuwa wanda kika sani da wanda bai sani ba sai ki ga da irin haka din ki zamo gagara ma dau ayi 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 da ke a gagara a kasa gane me yake sirrin kuma ba komai bane ba shine ne kin zauna da Allah lafiya Allah ya ce man har ya sa min da dai na kunta wa mu'min fa da ni kinda ku ya san man da ka kin ni ke tawa ni sai Allah ya ba ki tawa da ruwa ko da ni ji da ni zuwa kuma ya azurta ki da zuriya wa da ke bai ba kin da zo ana ta gada mu hannu yana yi lokacin da aka ba ni ya ce mana ina fata Allah ku ta kin sarki ya sani albarka a kan da mu ba fara ya sa mu tarayya da iya ku ba ki a cikin lada ya sa mu amfane babu ikon aiki da abin da muka tunatar da juna wannan bawai ina ba ta mana ba ku sarki ya sani albarka a ciki ya nadi dukkanin hadinki ya azurta su da zuriya sai ba amma ya ina miki addu'a da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi mu ha ba wata barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama'a bainakum wa khair sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta استغفرك الله وسلام عليكم ورحمه الله وبركاته